الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne adam wannan rana ta asabar wanda yau 23 ga watan ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 wanda kuma ya dace da 16 ga watan 5 miladiya 2020 wanda wannan zama namu na yau shine zama na 23 a cikin wannan littafi mai tarin albarka majalis ramadan ko majalis shar ramadan na al-alim al-allama ibn usaymin rahimahullahu ta'ala wanda idan ba ku manta ba mun somo tun daga majalisi na daya har muka yi majalisi na 12 to bayan mun yi majalisi na 12 sai muka ga cewa akwai buƙatar musallaka zuwa majalisi na 21 da kuma na 22 wanda suka yi bayani akan goman ƙarshe da kuma daren da Lailatul Qadr to tunda mun kammala su zamu dawo mu dora kaman yanda muka taho ana kenan zamu tashi majalisi na 13 tunda dama ta mun yi na 12 inda yace al-majlisu salisu ashar fi adabi qira'atul qur'an yace majalisi na 13 a cikin sha'anin ladubban karanta alqur'ani to kafin mu shiga zamu karanta tambayoyi guda biyu daga cikin wa'anda muka samu wannan yace dan Allah malam ayi mana bayanin hadisin bukhari hadisin bukhari da muslim wanda yake cewa zagin musulmi fasikanci ne kashe shi kuma kafirci ne ana nufin mutum yayi ridda kenan ya bar musulunci ko kuma akwai wani nau'in da ake nufi to ina jin da yadda ya fassara ba haka lafazin hadisi yake ba da hadisi yace sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu ba qatluhu akwai bambanci tsakanin qitaluhu da qatluhu qitaluhu ya karsa qatluhu kuma kashe shi to nan kenan abin da ya kamata ya ce ya karsa ba kashe shi ba to wannan hadisi yana daga cikin hadisan da zaka ga malamai sun yi dogayen bayani akan su akwai ayoyi da hadisai wanda suke da dumi-dumi akan waɗansu laifuka masu muni a rayuwa misali Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban 'azima yanzu idan muka duba Allah sai ya ce duk mutumin da ya kashe wani mu'mini sakamakon sa wutar jahannama sai kenan madawwami ne kuma shi a ciki Allah ya fushi da shi ya tsine masa ya tanada masa azaba mai girma ku duba waɗannan gingiman abubuwa guda biyar akan wanda ya kashe wani mumini to wasu malamai sai suka ce to kuma in muka duba a can a wata ayar Allah yana cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha dan laifin da ba shirka ba to akwai sa zuciyar Allah ya yafe wa mai shi in ya mutu ya tuba ba to ita kuma wannan aya ga narkon da ta yi to sai wasu malamai suka ce ana nufin waɗannan abubuwa da aka zana shine sakamakon wanda ya kisan kai idan an saka mashi ma'ana in dai ba wata afuwa ta Allah ba to wannan shine sakamakonsa wasu kuma suka ce a'a sai idan ya halatta kisan sannan waɗannan suka tambata a kansa wasu suka ce a ina ai in dai wannan ne ko bai yi ba in ya halatta to ai shikenan mutum ya riga ya kafirta wasu suka ce kawai dai a bar wannan aya da dumi-duminta ta yadda mutum zai shiga taitayinsa ya shiga razani da tsoro ba zai zo ainihin ya je ya ce zai kashe dan uwansa musulmi ba to haka nan irin wannan hadisin aka ce zagin musulmi fita daga da'a ne ya kasa kuma kafirci ne to anan da aka ce sababul muslimi fusuqun idan muka ce alfisqu ba wai fassara shi gaba dai ba asalin sa dai a larabci shine fita daga da'a akwai lokacin da zaka gan cewa an zo an ambaci wato fasikanci kuma zai iya nuna misali kafirci ake nufi wal kafiruna humul fasiqun kaga nan da aka ce wal kafiruna humul fasiqun kaga ba shine fisku kuma ainihin anan ba ai fita daga da'ar Allah shine yasa kafir ya kafirta domin da kafir yayi ma Allah da'a ba zai kafirta ba kuma ba zai zama ainihin fasiki ba ta shikenan da aka ce wal kafiruna humul fasiqun kafirai sune suka fice daga da'ar Allah subhanahu wataala kaga wannan fasikanci kenan bil kulliya sun fice daga cikin Allah bai ga baki da nan kuma da aka ce fusuqun kun ga Allah a wata aya cikin suratul hujurat yace ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya kuma su imani idan wani marashin da'a kaga in ja'akum fasiqun anan ba kafiri yake nufi ba wani musulmi ne wani mu'mini ne to amma kuma ya kawo wani labari da shi ma bai tantance ba to ka dauko labari musamman na tashin hankali wanda zai haifar da zubar da jini ko wani mummunan al'amari ta fuskar zamantakewa baka tantance ba ka zo ka yada kai sar rashin da'a ne fita daga da'a ne domin a tantance wannan kafin a isar shine da'a ga Allah to kaga ya tantance anan a ce in ja'akum fasiqun saboda anan ba fisku na fita daga cikin addini bane ba to da ake cewa kuma qitaluhu kufrun nan ibn abbas yakan ce huwa kufrun duna kufr anan kafirci ne koma da bayan kafirci Allah subhanahu wataala yake cewa walillahi alan nasi hajjul baiti ko hajjul baiti man safa ilayhi sabila sai ce wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin cewa ziyartar dakin Allah ma'ana zuwa aikin haji ga duk wanda Allah ya bashi dama to wannan abu ne wanda ya zama wajibi ne akan sa Allah sai yake cewa wa man kafara to amma duk wanda ya kafirta to kenan yanzu idan mutum ya mallaki abin da zai je aikin haji ya zo aikin haji ya fice daga addinin musulunci ba wani malamin da ya faɗi wannan za a ce lalle yayi mummunan abu yayi ma Allah rashin da'a amma ba za a ce ya fice daga addinin musulunci ba sai yadda za a ce mutum ya mallaki abin aikin haji yana da kuɗi gari lafiya jikinsa lafiya sai ya zuwa kuma sai ya mutu to kenan sai a ce yanzu ba za a yi mai sallah ba ya fice addinin musulunci ba za a kai shi makabartar musulmi ba duk ba za a yi wannan ba saboda haka irin waɗannan hadisan suka zo domin jan kunne da ƙarfafa wato ainihin wannan hukunci saboda kowa ya zama ainihin ya shiga taitayin sa nan sai ke cewa dan Allah malam a ƙara faɗaɗa bayani akan itikafin mata saboda hadisin da malam ya kawo a cikin karatu inda matansa suka fito ma'ana ne matan manzo alaihi salam yace duk an fasa kenan mata baya halatta su fita ko kuwa saboda dalilin kishin su ne a'a anan ba wai hani bane bil kulliya ba wai an hana su gaba ɗaya bane mun faɗa abin ne ya zama competition ya zama kawai wato wani abu ne kamar na kalubalantar juna shi yasa manzo alaihi salam yace do a cire himomin su wa illa yazo wani hadisi cewa manzo alaihi salatu wassalam yayi itikafi kuma matansa sun yi kuma wasu sun ci gaba da yin itikafi a bayan rayuwar sa alaihi salam bayan manzo Allah yayi wafati wasu daga cikin matan sun yi itikafi saboda haka ba laifi bane amma dai kullum abin da muke faɗa ya zamo akwai kyakkyawar kulawa ni a irin wannan halin da muke ciki wallahi ba na ba da fatawan cewa mata su fita su je wani masallaci itikafi saboda yadda za su keta alfarman itikafi mazan ma in ka kalla nawa suke kiyaye alfarman itikafi wallahi ba su da yawa sai mutum 100 su yi itikafi su yi itikafi amma wanda itikafin su ya kai labari kila bai wuce mutum 5 ko 10 ba saboda ba su kiyaye shi ba duk wani sharuɗa da aka ce ba sa kulawa da shi to wannan ana maganar maza ina maganar mata wanda kuma abuwa da yawa sallar tahajjudin nan ma da ake fita lokacin da ake samun damar fita ana abin da ba daidai ba to bala tana maganar itikafi saboda haka idan mace za ta yi itikafi ta yi a cikin masallacin gidanta a dan akwai sharadin itikafi ayi shi a cikin masallaci saboda dama abinda ma malamai suke cewa ba za a yi shi ba sai a cikin masallacin juma'a dan Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid to anan sharadin itikafi a cikin masallaci to amma malamai sai suka ce idan mutum zai yi itikafi na kwanakin da ba zai rutsa da juma'a ba to ya halatta ya kowane masallaci misali mutum ya dauki cewa zai yi itikafin kwana biyar kuma sai ya soma shi ranar asabar kaga zai yi shi asabar ladi litinin talata laraba shikenan ya fita to anan a kowane masallaci zai iya yi ba sai masallacin juma'a ba to saboda haka dai ya halatta ko kuma mace ba hadisin ya nuna bai halatta mata su yi ba a'a matan manzo alaihi salam bayan wafatin sa wasu daga cikin su a nufin sun yi saboda haka muna fata Allah ya sa mu dace to wannan majalisi da za mu shiga na 13 wanda muka ce fi adabi qira'ati alquran a cikin ladabban karanta alqurani malam yayi doguwar muqaddima kaman yanda aka saba daga nan sai ce ikhwani ya ku yan uwana inna hadha alquran alladhi bayna aydikum wannan alqur'anin da yake gaba gare ku tatlunahu wa tasma'unahu wa tahfazunahu wa taktubunahu kuna karanta shi da harsunan ku sannan kuna sauraron sa da kunnuwan ku sannan kuna haddace shi a cikin kwakwalen ku da zukatan ku sannan kuma kuna rubuta shi da hannayen ku huwa kalamu rabbikum rabbil alamin shi ne zancen ubangijin ku ubangijin halitta wa ilahi al-awwalin wal akhirin kuma shi ne abin bautan na farko da na ƙarshe wato in mun kula ibnu usaymin rahimahullah nan zai bayani akan ladabban karanta qur'ani to amma zai mana shimfida da wayansu bayanai da wasu ayoyi abinda dole zamu kalli girman qur'ani muga ya cancanci wayannan ladabba da aka faɗa nan gaba na karanta shi to shine yasa ya fara da wannan maganganu yace wa huwa hablullah wa huwa habluhul matin kuma shi qur'anin nan shine igiyar Allah amintacciya da yace wa tasimu bi hablillah wasu kace shine alqur'ani وصراطه المستقيم كما تفركن الله ني مدايدايشي وهو الذكر المبارك كما شيني انبتو مي البركه والنور المبين كما شيني اسكي مبيني تكلم الله به الله ياي زنتي بالقران حقيقه ابي حقيقه على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته تفسكن ده يزمو يا داشي ده girman Allah da daukakan Allah da girman sa وألقاه على جبريل الأمين كما الله يبايد القرآن ذا ملائكة جبريل وانده كي أمنتشي أحد الملائكة الكرام وانده دي دي كيم ملائكون ما سو درجة المقربين أبا بهم قصة وزوغ الله فنزل به سيس وكد شيء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبي سازوش يمنزوس إراد أمنتشي الله سبحانه 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 ليكون من المنذرين دن يزمو دا جسكما صغر قدي بلسان عربي مبين كما دعرش الله ربسي مبيني وصفه الله بأوصاف ألا ياسف أنت على القرآن دا صفو في عظيمة ما سجل ما ميسا ألا يفدو أن صفو في لتؤذموه دو منك كلمة ماشي وتحترموه كما كمتن تاشي قال تعالى Allah ya ce to nan zamu ga malam ya jero ayoyi ayoyi domin ya nuna mana matsayin alqur'ani wannan ayoyi ba tafsirin su zamu yi ba saboda idan tafsirin su zamu yi ba za mu iya tafsirin kashi daya kan biyar ba ma lokaci ya kare kawai sai dai mu tarjama su sama sama mu wuce ayar farko da ya kawo ayar baqara yace shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin nasi وبينات من الهدى والفرقان kaman malamin yana so ya nuna mana cewa wannan daraja da watan azumi ya samu daga cikin darajojin da ya samu to akwai sababin saukar da alqur'ani a cikin sa ashe kenan shi alqur'ani ya sama ma watan ramadana daraja da matsayi domin kamar yadda malamai suke cewa duk abin da ya irtibati duk abin da ya alaka da alqur'ani to wannan abin zai girmama Allah ya saukar da alqur'ani a cikin watan azumi sai watan azumi ya bambanta da sauran watanni Allah ya saukar da alqur'ani a Makka da Madina sai Makka da Madina suka bambanta daga dukkan sauran garuruwa ta fuskar daraja Allah ya saukar da alqur'ani ga manzo alaihi salatu wassalam sai ya zamo cewa shine mafificin annabawa wa illa manzo alaihi salam yadda yake annabin Allah annabi Dawud annabi Musa annabi Isa annabi Musa duk annabawan Allah ne to amma me ya fifita manzon Allah matsayin sa na annabi akan sauran annabawa da daraja shine zancen Allah da Allah ya saukar musu Allah ya saukar musu waɗansu zantuttukan nasa irin at-taura da jira amma sai qur'ani ba to fikon qur'ani sai ya fifita manzo alaihi salatu wassalam akan sauran annabawa to saboda haka shi yasa malam ya kawo wannan dan mu ji girman qur'ani a cikin zukatan mu Allah sai ya saukar da alqur'ani a cikin sa kuma hudan linnasi shiriya ne ga mutane wallahi karin sai so miliyan baka da kafara idan mutane za su bi koyon wa alqur'ani to sun samu shiriya ta zaman duniya kittawar zamantakewa ba zaluntar wani ba wulakanta wani ba danne hakkin wani ba cin zarafin wani in dai za a bi alqur'ani to wallahi ba za a samu wasu kotuna ba alqalai ba sun zauna lafiya ba sai an kawo su ba saboda haka shari'a ce a gun mutane a rayuwar duniya su samu kyakkyawan zamantakewa sannan kuma shari'a ta addini su samu kyakkyawan rayuwa a dukkan alahira Allah ya ce wa bayyinati minal huda kuma shi qur'ani shine yake bayyana shari'a kafin zuwan qur'ani ba a sanya za a shari'a ba ba sanya za a bi Allah ba to Allah sai ya kawo alqur'ani domin ya zamo bayani ne na yanda shari'a take wal furqan kuma shine wanda yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sannan sai ya kawo wata aya cikin surat al-imran yace zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikr al-hakim bayan Allah subhanahu wata'ala ya kawo bayanai na kissoshin annabawa wanda suka gabata irin kissoshin wato ainihin annabi Zakariya irin nana Maryam da danta annabi Isa da sauransu Allah sai ya ce zalika ba da wancan abubuwa da muka karanta maka min al-ayati wadh-dhikr al-hakim yana daga cikin ayoyin al-qur'ani kuma wato ambato ne wanda yake ainihin da hikima wannan mun sha bayani hikimar alqur'ani tun daga ainihin kalmominsa zuwa jumlolinsa zuwa abin da ya kunsa ba za su iya fayyatuwa kankanin lokaci ba sannan ya kawo wato aya da Allah subhanahu wataala ya ambata shi ta ya ayyuhan nasu wato kenan a cikin karshen suratul nisa yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum lalle wata hujja ta zo muku daga ubangijinku wasu malamai suka ce anan ana nufin manzo alaihi salam don shine hujjar Allah akan bayinsa sannan wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ya saukar muku da wani haske mabayyani shine adabin alqur'ani sannan Allah sai qad ja'akum min Allah a dai cikin suratul maida qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin lallai wato wani haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi wanda yake ainihin mabayyane wasu annan suka ce adafin abu ne a bisa dan uwansa kamar a ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin kitab shine alqur'ani to nan da aka ce nurun wa kitab duk dai alqur'ani ne domin yanzu ayar ta gabata an fada wa anzalna ilaykum nuran kaga shine alqur'ani saboda haka mun saukar muku wato haske da littafi mabayyane sun zo muku daga Allah yahdi bihi Allah Allah yana shiryawa da shi kun ga shi nuna abu ɗaya ake nufi inda a ce kitabun din daban nurun din daban sai ya ce yahdi bihi ma to amma da ya ce yahdi bihi Allah sai ya zama abu ɗaya ake nufi Allah yana shiryawa ta hanyar sa manittaba'a ridwanahu duk wanda ya bi yardan Allah to Allah yana shirye da shi ta hanyar alqur'ani subul salam hanyoyi wanda suke wato ainihin hanyoyi wanda suke na amintuwa a rayuwar duniya da kuma lahira sannan sai ya kawo wata aya a cikin surat Yunus yace wa ma kana hadha alqur'anu an yuntara min dunillah kafirai suna cewa wai alqur'anin nan ai kawai manzo Allah ne kirkira shi ya fada Allah sai ya ce wa ma kana hadha alqur'anu wannan alqur'ani ba zai taba kasancewa ba an yuftara min dunillah a ce an kirkire shi ko ma da bayan Allah a ce wani ne ba Allah bai furta shi ba zai taba yiwa ba hankali lafiyayye ba zai yarda cewa alqur'ani ba daga Allah yake ba akwai wani kafiri daga cikin kafiran duniya ina jin mutumin rashi ko ta kasa shi da kansa yace kai dai karanta qur'ani ya karanta translation din sa yace wannan maganar ba ta Muhammadu bace yace saboda dalilansa guda uku yace na farko yanda gwanan cewar qur'ani take yafi karfin a ce dan adam ne ya tsara shi yace domin shi dan adam yana ƙara ilimi yana ƙara gogewa yana ƙara ƙwarewa yace in ka kalli qur'ani an yi shekara 23 ana wahayin sa to tun daga wahayin farko zuwa na ƙarshe in ka gwada ba inda aka fi ƙwarewa ba inda aka fi gogewa duk abu ɗaya ne to in ko da a ce dan adam ne zai yi qur'ani to abinda yayi rubutu na farko to ba zai kai gogewa da ƙwarewa irin ƙarshen rayuwarsa ba duk mutumin da ya san sha'anin rubuce-rubuce to ya san duk wani mawallafi ƙarshen rayuwa yafi ilimi yafi gogewa saboda yau da kullum to amma qur'ani duk ko ina bai ɗaya ne haka wannan mutum ya faɗa ba musulmi bane yace to wannan shi nuna cewa ba Muhammadu ya faɗe shi ba dan shi ba zai ce annabi ba yace sannan idan mutum ya kalli qur'anin nan yadda aka ƙware aka goge aka nuna gwaninta yace da Muhammadu ya faɗe shi da ya ce nasa ne ba zai yi wannan ƙwarewar ya faɗe ta kuma ya dingina ta zuwa ga Allah ba ko dan ya cinye da ya ce ai ne na faɗe shi yace to amma tun da yace Allah ya faɗa haka abin yake yace sannan Allah ya kalubalance shi a cikin wa'ansu ayoyi irin su wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu haqqu an takhsha irin walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi yace da a ce shine ya faɗi wannan to ba zai yadda ya furta mutane su san wannan ba to saboda haka dai Allah ce ba zai yi alqur'ani ya zamo an kirkire shi koma da bayan Allah ba yace walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi yace sai dai shi alqur'ani gaskatawa ne ga dukkan littattafan da suka zo kafin shi qur'ani ya gaskata linjila da zabur da tauradiya ainihin gaskata su wa tafsirul kitabi la raiba fihi sannan kuma shi alqur'ani filla ne a cikin bayanan shari'a da Allah ya wahayi a cikin sa wanda yake babu shakku a ciki daga Allah subhanahu wataala suke sannan sai ya kawo wata aya har yanzu dai a cikin surat Yunus Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum lalle wani babban wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka daga cikin daga abin da yake cikin kiraza abin da ya shafi kafirci munafinci hasada qeta qashi duk qur'ani maganin wannan ne indi an dai shi yace wa hudan wa rahmatan kuma shi qur'ani shari'a ne jin kai ne lil mu'minin ga wanda suke masu imani ashe kenan sai mutun yayi imani da shi sannan zai zama shari'a gare shi sannan kuma ya zama ainihin jin kai gare shi sannan kuma sai ya kawo wato ainihin wata aya a cikin suratul hud yace kitabun uhkimat ayatuhu Allah da kansa yace wannan alqur'ani wani littafi ne wanda aka inganta ayoyinsa aka kyautata su thumma fussilat sannan kuma aka yi musu filla min ladun hakimin khabir daga gwani wanda yake ainihin mai zuzurfan sani wannan duk suna buƙatar dogon bayani amma babu lokaci tunda ba tafsiri muke ba sannan sai ya kawo aya da Allah subhanahu wataala ya kawo a cikin suratul hijr yace inna nahnazalna dhikra wa inna lahu lhafizun Allah ce tabbas mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne za mu tsare shi mu kiyaye shi ku duba tun daga lokacin da Allah ya wahayin qur'ani ya zuwa yanzu ba wanda ya isa ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu ka je kanta duk wani bible da ake da shi a halin yanzu sai ka samu akwai ƙari akwai rage akwai abubuwa na tuka da warwara wanda zaka tabbata wani abu ya shiga wanda ba ainihin zancen Allah subhanahu wataala ba amma qur'ani tun daga lokacin da Allah ya saukar da shi to babu ƙari babu rage haka yake cimcim sannan Allah ya kawo ta a nan sai malai ya kawo ta aya ta ce suratul hijr Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an tabbas mun baka ayoyi bakwai ma'ana su ne wato ainihin Fatiha min al-masani wal Qur'an al-azim nan wasu malami suka ce al-masani shine dai al-Qur'anin me yasa aka ce masa masani saboda ainihin ana maimaita kissoshi da hukunce-hukunce da labaru duk zaka ga cewa ana ta maimaita abubuwa kuma ba za ka taba jin sungun dare ka singe shi ka ba ka karanta ka maimaita kuma ka ji lafiya kalau kana munamarin ka karanta shi to sannan wasu suka ce a masani ita dai Fatiha din ake nufi wanda ake ta maimaita ta ainihin a cikin sallah wasu suka ce masani ita Fatiha domin an yi wahayinta a Makka da Madina wal qur'an al-azim sannan kuma mun baka al-qur'ani mai girma Allah sai ya ce wa manzo alaihi salam la tamuddanna aynaika kada ka mika idanuwanka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zuwa ga abinda muka ji yadda wato kafirai da shi na dangogin jin dadin rayuwa manzo alaihi salam Allah ya takaita duniya a wajensa za ka ga cewa makiya addini tun a wannan lokaci nasa suna fantamawa dawakai raquma gidaje kadarori na alfarma amma manzo alaihi salatu wassalam zaka samu ya waye gari wani zubin abinda za a ci ma gidansa babu to Allah sai yake cewa masa kada ka mika idanuwanka zuwa ga wani abinda muka ji yadda kafirai dadi na dangogin rayuwa kala kala wala tahzan alaihim kuma kada kai bakin ciki akan su kaga cewa sun bijire mu Allah kuma Allah yana ta ba su abubuwa a'a za su ci su cinye ne tun a duniya Allah ce wa khudzana ka lil mu'minin kuma ka sassauta wato sasannin ka ga mu'minai ma'ana kai musu mu'amala mai dadi mai laushi ta mutuntawa da tausayawa to sai kuma ya kawo wata ayar a cikin suratul nahl Allah ce wa nazzalna alaykal kitaba mun sassauka maka da alqur'ani tibyanan likulli shay'in bayani ne fillafilla na dukkan komai da ake bukata na addini wa hudan wa rahmatan kuma shari'a ne din kai ne wa bushra lil muslimin kun bishara ne ga wanda suka mika wuya zuwa ga Allah sannan kuma sai ya kawo wata aya a cikin suratul isra yace inna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani ya ade lillati hi aqwam yana shiryawa zuwa ga tafarki wanda yake wanda yafi mikewa wanda yafi tabbata sannan wa yubashshiru almu'minin qur'ani yana bishara ga mu'minai alladhina ya'maluna as-salihati wanda suke aikata ayyuka nagari anna lahum ajran kabira suna da wani sakamako wanda yake mai girma wa anna alladhina la yu'minu bil akhirah kuma wanda ba su yi imani da lahira ba a atanna lahum azaban alima mun tattala musu mun tanada musu wata azaba mai radadi sannan sai ya kawo wata aya kuma dai a cikin suratul isra inda Allah yake cewa wa nunazzilu min alquran muna sassaukowa daga cikin alqurani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin abinda waraka ne kuma jin kai ne ga mu'minai mun fada a irin wannan aya Allah sai ya kira qurani shifa'un shifa'un daban dawa'un daban shifa waraka dawa kuma magani to shi qurani ba wai ma magani bane waraka ne kawai gabaki daya don a iya samun magani kun babu waraka tare da shi amma shi qurani waraka ne gabaki daya cututtuka wanda suke na addini cuta ta jahilci cuta ta munafunci da ma wasu cututtukan na jiki alqurani yana maganin su Allah ce wala yazidu adh-dhalimina illa khasara sannan qurani baya karawa adh-dhalimai komai sai tabewa saboda ba su imani da shi sannan ya kawo wata ayar da cikin suratul isra Allah ce qul la innajtama'atul insu wal jin kace da jinsin aljanu ko ko jinsin mutane da jinsin aljanu za su hadu ala an yatu bi mithli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin wannan alqurani la yatuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da kwatankwacin alqurani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashe za su fi makama sashe ma'ana a ce yanzu a hada kwararru masu ilimi masu basira a taimaki juna tsakanin gari da gari tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin al'umma da al'umma ai haɗin gwiwa a zo da kwatankwacin Qur'ani ba zai yiwu ba kun ga tun lokacin da ake saukar da wahayi Allah ya ce a zo ma da kamar aya goma bi ashri suwarin mithli mutariyat bai yiwu ba ka Allah ma sai ya ce fali atu bi hadithin mithlihi wani ɗan zancen ma ko da rabin aya ko da aya da irin Qur'ani su zo da irin sa in gaskiya suke ba zai taba yiwa ba na taba fada Ibn Kathir a cikin tafsirin surah al-Baqara inda Allah yake kalubalantan kafirai su zo da irin Qur'ani sai kawo kissan Amr bin al-As a matsayin sa a lokacin na wanda bai musulunta ba ya je wajen Musaylimah bin Kadhdhab wanda shi Amr bin al-As ba Qurayshi ne Musaylimah kuma ya daga cikin wato ainihin abin nan kabilar wannan Rabi'a ita kuma kabilar Rabi'a da kabilar Mudar wanda su ne Qurayshawa akwai takun saka da competition to lokacin da ya je yamama wajen Musaylimah kafin ya musulunta sai Musaylimah yake cewa ma ba unzila ala sahibukum mutumin naku me aka sauka masa wannan tsakanin sai amre yake cewa unzilat alaihi suratun wajizatun baliga ai an sauka masa da wata sura takaitacciya wadda ta kai matuka a wajen fasaha da balaga da kusar manyan ma'anoni sai ya ce wa ma hiya wace sura ce sai ya karanta masa wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr da Musaylimah yaji wannan sai ya shiru sai ya ce unzilat alayya mithluha ta ne ma an sauka inda irin wannan ne ma an sauka mun sai amre ya ce wa ma hiya to ni ma karanta mun inji to kun ga suran ta kare da ra'un ra'un a karshen surori sai ya ce ya wabar shi ma aya daya wabar shi ne ake kwatantawa da reme wanda suka rayu a ƙauyuka sun san reme wata dabba ce ba ta da jela kamar da ya ɓeran masar haka to amma ya fi ɓeran masar girma to sai kita ya wabar sai wata ma'ana ya kai reme inna ma anta uzunani wa sadar kai kawai kunnuwa ne da katon kirji wa sairu kafarun naqar sauranka kuma huhun ma'ahu sai ya kalli amur ya ce ma za ta kulu ya za ka ce ma'ana shi ba ya zuga sura ta mamaki amur bai masa kara ba bai masa rufa rufa ba duk da ba musulmi ba ne a lokacin sai ya ce wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takzib wallahi ka san na san ƙarya kake bai anan suke shirme kawai reme reme ya kai reme mai kunnuwa mai kirito sai mai daga wannan to abin da ke so in ce a wannan gabar su kansu sun san cewa irin Qur'ani ya gagara ba za su iya ba duk da fasahar su da irin gwaninta da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu saboda haka shi ya sanya kawai su ma sun sallama to in na da ba su iya ba na yanzu min babu aula wanda larabcin ma na hakika ya riga ya mutu yanzu ba za ka samu larabci na hakika a bakin larabawa ba dole sai sun koya kamar yadda kai ma za ka koya larabawan da kafin shekara 300 lokacin hijira shine lokacin da tsantsan larabci yake na hakika wanda za ka yi cewa gramar larabci kowa haka za ka ji shi a harshensa to amma yanzu ya riga ya lalace sai dai kowa ya koya to in ba iya ba a wancan lokacin yanzu babu aula ba za a iya ba to sai kuma ya kawo wato ainihin wata aya a cikin suratul Taha Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukan maka da alqur'ani domin ya zamo ainihin katsiya ta kawo halta ba illa tadhkiratan liman yakhsha abinda yasa aka saukar da wannan aya kamar yadda wasu malamai suka ce manzo alaihi salam da aka yi masa wahayi to sai ya zo Ka'aba ya dunga sallar dare da alqur'ani ya dunga tsawaita tsayuwa sai kafirai suke cewa ayya ai wannan littafin da yace an saukan masa kawai wahalar da shi kawai ake nufi ka tsaya kai ta abu daya ka gaji kawai wannan ba wai wata soyayya ko kaunar sa aka saukan masa ba kawai dan ya wahala ne sai Allah ya ce a'a ba mu saukan maka da alqur'ani dan ka wahala ka tsiyata ya zama ainihin kayan rashin arziki ba a'a illa tadhkiratan liman yakhsha sai dan ya zama tunatarwa ga wanda yake jin tsoron Allah tanzilan mimman khalaqal arda kuma shi alqur'ani saukanwa ce daga wanda ya halicci ƙasa was samawati al-ula da kuma sammai madaukaka sannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul furqan yace tabarakallazi nazzala al-furqana wato Allah wanda albarkatunsa suka yawaita shine wanda ya sassaukar da rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine alqur'ani ala abdihi abisa bawansa shine manzo alaihi salam li yakuna lil alamin nadira din yazo mai gargadi ga duniya gabaki daya sai ya kawo wata aya kuma a cikin suratul shu'ara yace wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle alqur'anin nan saukarwa ce ta ubangijin halitta nazala bihi ruhul amin rai tsarkakakke shi ya saukar da wannan alqur'ani gare ka shine mala'ika jibril ala qalbika ya saukar da shi akan zuciyarka litakuna minal mundirin domin ka zama daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci mabayyani وإنه لفي زبر الأولين كما أنبت القرآن يعني تكلم التفاين فرقه أتكلم الإنجيل أن أنبت القرآن هكذا تكلم التوراة هكذا الصورة الجفن أن لا يسوكر سيدي أنبت القرآن سوى ذي زو تعالد منزو عليه الصلاة والسلام فشيني كي سوى يعني تكلم زبر الأولين سيدي أولم يكن لهم آية كوكم آية أولم يكن لهم آية شن ينزو ba za su ga wata babbar aya ko wata ainihin izina ba an yi alamahu ulama'u bani isra'il a ce ga malaman yahudawa sun san qur'ani sannan malaman kristoci sun san alqur'ani wannan zai nuna al'ashi alqur'ani daga Allah yake tunda su malamai ne kuma suna da ilimi kuma sun yi bayanin cewa qur'ani bayanin sa ya zo a cikin littafin su ashe wannan hujja ce ta gaskiyar alqur'ani sai kuma ya kawo wata aya dai a cikin wannan sura Allah sai wa ma tanazzaru bi shayatin shedanu ba su isa su saukar da alqur'ani ba wa ma yanbagi lahum kun ba abinda zai yi gare su bane ba bai kamata gare su ba wa ma yasatiyun kuma ba za su iya ba wai cewa suke ayi qur'anin nan da manzo Allah ke karantawa kawai wata tsatsuba ce shedanu ne suke kawo masa to Allah sai ya kore wannan ƙarya ta su sai kuma Allah ya kawo wato ainihin wata aya a cikin suratul ankabut yace bal huwa ayatun bayyinatun shi alqur'ani ayoyi ne wanda suke bayyanannu fi suduril ladina utul ilm a cikin kilazan wanda aka ba su ilimi ta yadda a yanzu da za a kone qur'anin duniya gabaki daya ko a zuba su ruwa to Allah ya tanadi mazadin da za su iya rubuta shi da ka babu karin harafi babu rigin harafi wannan ba karamin aya bace to sannan kuma sai ya kawo ainihin aya cikin surat yasin yake cewa in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin kafin wannan aya Allah ya tsawa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la suna ta wai qur'ani waka ce Allah ya ce ba mu saukar da ba mu saukar manzon Allah aya ba kuma waka ba ta dace da manzo alaihi salam ba sai ce in huwa illa dhikrun ba komai bane shi alqur'ani face ambatan Allah ne wa qur'anun mubin kuma abun karantawa ne wanda yake mabayyane litunzira man kana hayyan domin kai gargadi da wa'azi ga wanda yake mai rayayyar zuciya ashe kenan wanda zuciyarsa ta mutu qur'ani ba zai amfani gare shi ba sannan wai hikkal qawl al kafirin kuma domin magana ma'ana hujja ya zama ta tabbata akan kafirai gobe alkiyama qur'ani ya zo ba sai aiki da shi ba sannan kuma sai ya kawo wata aya a cikin suratul sa'd ko suratul daud Allah ce kitabun anzalnahu ilayka wannan wani littafi ne mai tarin daraja da muka saukar zuwa gare ka liyadabbaru ayatihi domin su kula da ayoyinsa wanda ta zakaru al-albab kuma domin masu hankali ya zama sun yi tunani sun wa'azantu ainihin da alqur'ani sai kuma ya kawo wata aya dai a cikin wannan sura yace qul huwa naba'un azim ka faɗa musu cewa shi alqur'ani wani babban labari ne sannan kuma sai ya kawo wata aya a cikin surar take binta suratul zumar yace Allahu nazzal asan hadith Allah shine ya saukar da mafi kyawun zance shine alqur'ani kitaban mutashabihan alqur'ani mai kamanceceniya da juna abinda yake bakara shine yake cikin ali imran abinda yake ali imran shine a cikin suratul kahf shine a maryam shine anbiya ba za ka samu wani wuri ya warware wani wuri ba ye kamanceceniya da juna ta fuskar ma'ana da balaga da lafazi da abinda ya kama da haka masani wanda ake yawan maimaitawa taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ma fadin tsoron ubangijin su idan an karanta alqur'ani to fatun jikin su za su yi rawa su ji tsoron Allah su yi makarkata thumma talinu juluduhum wa quluhum ila dhikrillah, sannan kuma da fatun su da zukatan su za su laushi ya zama sulu suna zuwa ga ainihin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce zalika hudallah, to wannan shine shari'ar Allah, ya hadibihi man yasha, wanda yake shariyar da wanda ya ga dama da wannan alqur'ani. To sannan sai ya kawo wata aya ita kuma ainihin a cikin suratul fussilat, yace innal ladhina kafaru bidh-dhikri, lalle wanda suka kafirce mu alqur'ani lamma da'ahum, a lokacin da yazo masu, to kaman ka ce wannan sun yi asara sun tabe. Domin me? Wa innahu likitabun aziz, shi littafi ne mabuwayi, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, barna bata zo masa ba, ba za ta zo masa ba a gaba gare shi da kuma bayansa. Tanzilun min hakimin hamid, saukarwa ce daga gwani wanda yake ainihin abun godiya shi yabo shine Allah subhanahu wataala. Sannan sai ya kawo wata aya kuma ainihin a cikin suratul shura, yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina, haka nan muka saukan maka da ruhi daga al'amarin mu. Ma'ana malamai suka ce anan abinda ake nufi shi alqur'ani rayuwa ce a wajen zakata, yanda ruwan sama yake rayuwa ainihin a wajen ƙasa. Ƙasa busasshiya ce yanzu halin da muke ciki, musamman wannan yankin namu, ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe. Da Allah ya saukar da ruwa, zaka ga ruwan nan ya raya ta, ta fitar da tsirrai kwarra masu ban sha'awa, ita ma ta numfasa ta ji daɗi. To haka alqur'ani yake a cikin zukata. Allah ya ce haka nan muka saukan maka da ruhi wanda yake daga umarnin mu, shine wahayin mu. Anan akwai Malik ibn da Ibn Dinar yake cewa ya kuma abota alqur'ani, mai qur'ani ya shuka ya tsira a cikin zukatanku, kaman yanda ruwa ya fitar da tsirai ainihin a ban ƙasa. Yanda ruwa yake a ban ƙasa, ka qur'ani yake a cikin zukata, kenan inda zuciya za ta bi qur'ani, to qur'ani zai dasa takawa, ya dasa alkhairai masu yawan gaske ainihin a cikin ta. Allah sai ya ce wa manzo alaihi salam, ma kunta tadri mal kitabu wal iman, baka san me alqur'ani ba, baka san ya imani yake ba kafin ai maka wahayi. Walakin ja'alnahu nuran, sai dai mun saka alqur'ani ya zama haske, na bihi man sha'a min ibadina, wanda muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayin mu. Sannan kuma sai kawo aya a cikin surar da take binta, shine suratul zukhruf, yake cewa wa innahu fi ummil kitabi, lalle alqur'ani yana cikin lawhul mahfuz, ladaina kuma a wajen mu yake, la aliyyun hakim, Allah ya ce wallahi alqur'ani madaukaki ne, kuma wato ainihin ambato ne na hikima na gwanancewa. Sannan kuma sai ya kawo ainihin wata aya a cikin suratul Zafiya, yace hadha basairu linnasi, shi alqur'anin nan wato haske ne a wajen mutane, wa hudan wa rahma, shari'a ne kuma jin kai ne, li qaumin yuqinun, ga mutane masu kankancewa. Ma'ana shi alqur'ani yadda basira take a cikin zuciya, to haka ya kamata ya zama ainihin haske a cikin zukata. Sai kuma ya kawo wata aya yake cewa wal qur'anil majid, wato Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da alqur'ani wanda yake mai girman gaske. Sai kuma ya kawo wata aya fala uqsim bi mawaqi'in nujum, a cikin wannan a cikin suratul Qaf, nan kuma sai ya kawo a cikin suratul Waqi'a, yace fala uqsim bi mawaqi'in nujum, ba sai na rantsuwa da masaukan taurari ba. Wannan aya tana buƙatar dogon bayani. Malamai suke cewa wannan aya lokacin da Allah ya saukar da ita, Laraba ba su san ilimin taurari ba. Taurarin nan Allah ya musu masaukai daban-daban na ban mamaki. To Allah sai yake cewa yana rantsuwa da masaukan taurari. Taurari sai yake cewa wa innahu, kuma tabbas shi alqur'ani, laqasamun, wata babbar rantsuwa ce, law ta'lamuna, da kuna sani, azimun, mai girman gaske, sai ce innahu laqur'anun karim. Wato a cikin wannan aya akwai tarhibi biyu da ke mai ban mamaki, akwai abin da ake ce masa wato itirazi, a bijiro da wata magana a cikin magana ba a gama ba. Yanzu kun ga takadirin ayan, kaman a ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, ina da wabar kasam, sai a ce innahu laqur'anun karim. To kafin a kawo jawabin kasam, sai kuma ake cewa wa innahu laqasamun kuma wallahi wannan rantsuwar da Allah ya yi wata muhimmiyar rantsuwa ce to kuma ba kawo sifar ba da sai a ce wa innahu laqasamun azimun sai aka kawo wani itirazi kuma a cikin itirazi aka ce wa innahu laqasamun shi wannan rantsuwa da Allah ya yi wata rantsuwa ce kuma sai aka ce law ta'lamuna da kuna sani kenan wa innahu laqasamun azimun law ta'lamun kuma sai aka shigar da wannan a cikin wannan wannan dai babu lokacin da za a yi tafsiri akan wannan Allah ya ce innahu laqur'anun karim shi abun karantawa ne mai daraja fi kitabin maknun a cikin wani littafi tsararre shine lauhul mahfuz Allah ya tsare shi Allah ya kiyaye shi sai yake cewa la yamassuhu illa al-mutahharun babu wanda suke isa ga lauhul mahfuz ya zama sun kai gare shi illa al-mutahharun sai wanda ya zama an tsarkake su sune mala'iku sai ce tanzilun min rabbil alamin shi alqur'anin nan saukarwa ce daga ubangijin halitta shine ubangijin duk duniya gabaki daya sannan malam sai ya kawo wata aya a cikin suratul ashr Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana da a ce mun saukar da wannan alqur'ani ala jabalin akan wani dutse la ra'aytahu khashi'an mutasaddian da ka ganshi wato wannan alqur'ani ya kasantar da kai ga Allah ya tsatsage min khashiyatillah saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala sai yace wa tilkal amsalu wadannan bayanai da ake tayi na sifa kaza kissa kaza bayani kaza nadribu halin nasi muna buga wadannan misalai ne ga mutane la'allahum yatafakkarun domin ya zama sun yi tunani domin ya zama sun ji wa'azi domin ya zama ainihin sun hankalta wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wataala yake ce ya fada anil jinni dangane da aljanu yace suke cewa inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi ita wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka ce Allah yayi wahayin ta yake ba manzon Allah labarin abin da ya faru a wajen aljanu manzon Allah lokacin da ya tafi isar da sako Yaman sai ya zama a Taif afwan Taif mutane wawaye suka yi manzon Allah rashin mutunci suka hada shi da yara suka jajjefe shi alaihi salam har aka fasa manzon Allah kai jini tun daga kan manzo alaihi salam har zuwa ainihin cikin takalmin sa Allah ya aiko da mala'ikan duwatsu cewa jiran umarnin manzo Allah yake idan manzo Allah ya yarda a gaggabo duwatsun maka a kifa akan su a rike su gabaki daya manzo alaihi salam sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye da mutane saboda ba su sani bane to a sakamakon su ba su yi imani ba manzo Allah ya zo yana sallar dare Allah sai ya turo aljanu domin su zo su ji alqur'ani su musulunta shin Allah ya ce wa idh sarafna ilayka nafara min aljin yastami'una alqur'an yayin da muka karkato da wata jama'a ta aljanu zuwa gare ka suna sauraron karatun alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu suna zuwa sai suka ce a ku yi shiru suka yi shiru suka yi ta jin manzo Allah yana ta karatun alqur'ani falamma qudiya yayin da aka kammala karanta alqur'ani wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma zuwa ga mutanen suna ta yi musu wa'azi suna nuna musu lallai ga irin suna cewa inna sami'na kitabal unzila min ba'di musa mun ji wannan tafi da aka saukar bayan annabi musa yahdi ilal haqqi yana shiryawa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim ya zuwa kuma tafarki wanda yake tabbatacce ya qaumana ajibu da iyalla suna cewa mutanen su ainihin wa'azi to shine sai Allah yake kaito manzon Allah wannan cewa qul uhiya ilayya ka faɗi cewa ni an yi mani wahayi annahu sama'a nafarun min aljinni cewa wata jama'a ta alqur'ani sun saurari wa'azi sun saurari ta alqur'ani faqalu inna sami'na qur'anan ajaba suka ce kai mun ji wani abun karatu na ban mamaki ba mu taba jin irin sa ba yahdi ila rushdi yana shiryawa zuwa ga wato ainihin shiriya fa amanna bihi sai mu kuma kai iman da shi da muka ji shi anan kaman Allah subhanahu wataala ya canza wa manzon Allah wato wa'azin kangararru da wannan mutanen kirki aljanu lokacin da suka ji wa'azi kuma sai kaza a guyewa ba suka ji suka ci gaba da ainihin yin wa'azi wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai yace bal huwa qur'anun majidun a shi fa wannan abin karantawa ne mai daraja mai girma fi lawhin mahfuz a cikin allo wanda yake tsararre wanda yake alkintacce to bayan malam ya kawo wannan wannan kadan daga cikin ayoyin alqur'ani ne da suke nuna matsayin alqur'ani da darajar sa to bayan malam yayi wannan bayani sai yace fa hadhihi al-awsaful azimatu al-kathira waɗannan sifofi masu girman gaske masu yawan gaske allati naqalnaha wanda muka shirato muka kawo a halin yanzu wa gairuha da wani su wanda bamu kawo ba shine min mallam nan kulhu daga wanda bamu shirato ba tadullu kulluha duka su suna nuni ala azmati hadhal qur'an a bisa girman wannan alqur'ani wa wujubi ta'zimihi da kuma wajibin girmama shi wa ta'addubi inda tilawatihi da kuma ladabtuwa a wajen karanta shi wal bu'di da kuma nisanta hala qira'atihi a yayin karanta shi a nisanci anil huzi wal la'ibi daga dukkan wani izgili ko wani warhi ko ainihin wani wasa kamar yadda na faɗa mana malam yayi wannan shimfiɗa kafin kawo na dubban saboda in muka ji wannan ayoyi za mu gane wannan ladubba da malam zai faɗa na karanta alqur'ani mun cancanci wato musibantu da su kuma wajibi ne mu ga cewa mun kula da su yayin da muke karanta alqur'ani ina ga cewa kaman lokaci ya ja wanda ba ma za mu iya shiga bayanin su waɗannan ladubba na karanta alqur'anin ba saboda kusan shafi biyu ne hadda kusan rabi to ina ga kawai dai za mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya ganda mu daidai din Allah ya azurta mu da ladabtuwa da ladabin alqur'ani Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu a duniyar mu da kuma lahirar mu ya Allah ka ba mu ikon fahimtar littafin ka da kuma aiki da shi da biyayya gare shi sau da kafa ƴan uwa Hausawa suna cewa zara ba ta barin dame yau gashi mun dauki azumi na 23 yau asabar muna dauke da azumi to duk azumin da ko kuma duk wani da muka azumta daga yau ba za mu sake maimaita shi ba yanzu ba za mu in muka azumci wannan asabar to wala Allah idan wata ya cika 30 mu maimaita ta ayi sallar ran lahadi wa illa in wata bai cika ba to wannan azumin namu na asabar karshe sai badi in Allah sa da rai da lafiya to kun ga lokaci yana tafiya kuma lokaci yana ƙara tsada wata ramadan duk lokacin da yake raguwa to kuma yana ƙara tsada kuma zage dantse yana karuwa a wajen bayin Allah na kware muna maimaita cewa mu yi kokari mu raya waɗannan darare da salloli da karatun alqur'ani da addu'o'i da ambatan Allah da neman kusaci zuwa ga Allah ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wannan annoba da ya zamo ta mamaye duniya gabaki daya Allah ba dan halin mu ba Allah ka yayi mana wannan annoba ya Allah ka dawo mana da kyakkyawan yanayi da muka saba da kyakkyawan rayuwa ta addini ibadodi da muka saba sha'anin kasuwanci da sana'o'i a cikin kwanciyar hankali Allah ka dawo mana da wannan kyakkyawan yanayi Allah ka yayi mana wannan damuwa ya Allah ka tausaya mana babu wanda zai iya sai kai Allah ba dan halin mu ba Allah ka tausaya mana Allah ka yayi mana wannan damuwa Allah ka bamu damana mai albarka Allah ka dora mu akan daidai Allah ka ba mu ikon aikata daidai Allah ka nuna mana daidai kuma ka ba mu ikon riko da ita Allah ka mana kyawun karshe wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh